Hausa na Maryar Amurka kake magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Juma'a 3 ga watan Nuwamba na shekarar 2023 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Ghana Nana Akufo-Addo ya buƙaci kasashen yankin yammacin Afirka da ke fama da barazanar tsaro da su karfafa haɗin gwiwa don kawar da barazanar yayi waɗannan kalaman ne a yayin wani taro da wakilan kungiyar tarayyar Turai da suka kaiwa Ghana gudunmuwar motocin sulke guda 105 bayan haka za ku ji cigaban hirar da muryar Amurka ta yi da Dr. Abdulrahman Adamu Fantani inda ya bayyana cewa dogaran da Najeriya ke yi kan kayan waje ya ƙara tsananta faduwar darajar naira sannan kuma za mu kawo muku rahoton mu na musamman akan sauyin yanayi muna kuma tafa da labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden za su tashi zuwa Lewiston a jihar Maine domin ganawa da iyalan mutane 18 da aka kashe su a cikin harbin kan mai uwa da wabi a ranar 25 ga watan Oktoba. Shugaba Biden na iya kokarin sa don ganin kawo ƙarshen yawan tashin hankalin harbe-harbe wadda ke addabar al'umma. Ghana ya kira ga majalisar dokoki da ta yi wata doka mai cike da hikima ta rike bindiga inji Stephanie Feldman shugaban sashen yaki da tashin hankalin bindiga a fadar White House yana faɗa a wata sanarwa yayin da za su kasance a Lewiston shugaban da uwar gidansa za su yi wata ganawar sirri da iyalan waɗanda aka harbin da ma'aikatan ambulan da nurse da sauran masu aikin bada agaji iyalan shugaban kasar za su halarci wurin tunawa da mamatan wani wurin cin abinci da shan barasa na Shining Gains inda harbe-harben ya faru a makon da ya gabata gwamnar Maine Janet Mills ta gayyaci shugaba Biden kana ta yaba masa da irin gudunmuwa da ya bayar akan wannan mummunan tashin hankali da ya faru a makon jiya Yau Juma'a sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa Isra'ila yayin da sojoji suka killace birnin Gaza. Ana sa ran babban jami'in diplomasiyyar na Amurka zai matsa wa gwamnatin Isra'ila lamba ta tsagaita bude wuta domin isar da kayan jin kai a yankin. Blinken ya gana da Prime Minister Isra'ila da wasu jami'an majalisar zartarwarsa a yau Juma'a. Wannan ziyarar na zuwa ne yayin da sojojin ƙasa na Isra'ila suka yi wa birnin Gaza ƙawanya a lokacin da ake bin hanyoyin diplomasiyya a tsagaita wuta na ɗan lokaci a yakin da ake yi da ƙungiyar Hamas da mummunan yanayin jin kai a Gaza. Shugaban Amurka Joe Biden ya kira a ranar Laraba akan tsagaitawar jin kai a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas. Ya ce za a saurara ne don ba fursunoni damar ficewa yankin. Ya ce a ba da lokaci. Kungiyar Hamas da ta yi garkuwa da sama da mutane 240 a lokacin harin da ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba akan Isra'ila da ya hallaka mutane 1,400. Isra'ila ta ayyana yaki akan Hamas bayan harin kana ruwan bama-bamai babu kakkautawa akan Gaza ya kashe dubban Falastinawa. Ma'aikatar kiwon lafiya da ke karkashin Hamas ta ce adadin waɗanda suka mutu ya haura 9,000. A yau Juma'a Isra'ila ta fara maida dubban ma'aikatan Falastinawa da suka makale a cikin Isra'ilan biyo bayan harin da Hamas ta kai akan Yahudawa a watan da ya gabata. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Alhamis a jawabinsa na wuni cewa yana gode wa Amurka game da wasu sabbin takunkumai masu tsauri da ta ɗora a kan sama da kamfanonin Rasha 220 da suke da hannu a yakin. A jiya Alhamis ne Amurka ta ɗora takunkumi a kan sama da mutane 100 da kamfanoni daga kasashen China, Turkiya da hadaddiyar daular Larabawa da suke taimakawa Rasha wurin bata kayan aiki da makamai ta kai mamaya a kan Ukraine. Shugaban na Ukraine ya ce dole ne kowane takunkumi ya yi aiki sosai saboda kada Rasha ta samu wata damar da za ta kaucewa takunkuman. Zelensky ya ce girman takunkuman shine girman duniya.
Barin wuta da Rasha ke yi a Ukraine ya kashe fararen hula biyu, wata tsohuwa mai shekaru 81 a harabar gidanta da wani dattijo mai shekaru 60 a yankin Kherson dake kudancin Ukraine, a cewar hukumomin yankin. Wannan ne ke zama mace-mace na baya da farmakin Rasha ya yi a yankin. Wata gobara da ta tashi a wata cibiyar jinyar masu shaye-shaye a arewacin kasar Iran ya kashe akalla mutane 27 a cewar ma'aikatan labaran kasar. Mutane 12 ne dai suka jikata a wannan wutar da ta tashi yau Juma'a a lardin Gilan. Sai dai nan da nan ba iya gano musabbabin tashin gobarar ba. Hukumomi sun ce ana nan ana gudanar da bincike a kai. Hukumomin kasa da kasa sun ce ana samun karuwan shaida da ke tabbatar da Beijing tana taimakawa Koriya ta Arewa da aka hana ta samun kudade sakamakon takunkuman da kasashen duniya suka aza mata domin hana ta ci gaba da shirinta na makaman nukiliya. China ta dade ta yi amanna da waɗannan takunkumai da ta goyi baya tun lokacin da Koriya ta Arewa ta fara gwaje-gwajen makaman nukiliya. Kana da karfin tsiya, Koriya ta Arewa ta ja da baya duk da wata shawara aka san haka. Amma akwai shaidar taimako da China ke baiwa 'yan kasarta da suke shiga tsakani wurin halatta kudaden haram na 'yan kasar Koriya ta Arewa masu kutsen yanar gizo da kuma suke fashi ta yanar gizon, yayin da jiragen ruwan China suke kai kayayyakin Koriya ta Arewa da aka haramta su suna isa tashoshin jiragen ruwan China. Kasar China tana da dangantaka mai tsarkakiya da Pyongyang tun bayan yakin Koriya na shekarar 1950 zuwa shekarar 1953. Ko da yake ba ta jin daɗin barazanar nukiliya a kofarta, China ba ta son gwamnatin makwabciyarta ta ruguje, inji masana. Kasar China tana kallon Koriya ta Arewa a matsayin mai kare ta daga Amurka, wadda tuni ta jirge dimbin sojojinta a Koriya ta Kudu.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Shugaban Ghana Nana Akufo-Addo ya jaddada buƙatar ƙarfafa alaƙa tsakanin ƙasashen yankin yammacin Afirka da ke fama da barazanar tsaro, inda yake cewa babu wata ƙasa ɗaya da za ta iya kawar da barazanar ta'addanci da kanta sai da haɗin kan sauran ƙasashe. Jawabin nasa na zuwa ne yayin da ƙungiyar tarayyar Turai ta EU ta tallafawa Ghana da motoci masu silke guda 105 a zaman wani bangare na gudunmuwarta wajen ƙarfafa tsaron iyakar ƙasar. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
It is imperative to understand that no single country can confront the terrorist threat on its own.
Wannan ne lokacin da shugaban Ghana Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo ya gabatar yayin taro na ƙarfafa alaƙa ta tsaro da diplomasiya tsakanin kungiyar tarayyar Turai ta EU da Ghana, inda yake cewa akwai muhimmanci matuƙa da a fahimci cewa babu wata ƙasa ɗaya da za ta iya tinkari barazanar ta'addanci da kanta. Ƙoƙarin haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen da ke fama da matsalar barazanar tsaro da kuma gagarumin goyon baya daga abokan hulɗa irin su tarayyar Turai na ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen takile barazanar ta'addanci a yankin yammacin Afirka, inji shi.
In mitigating the terrorist threat in the West African region.
Shi kuwa ana sa bangare yayin taron da aka gudanar a birnin Accra a ranar Asabar din nan da ta gabata. Jami'in kula da harkokin waje na kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya ce motoci 105 masu sulke da Ghana ta samu na cikin taimako da za su hada da na'urorin sa ido ta sama da na'urorin yaki na lantarki. Borrell ya ce tallafin EU zai kuma kunshi samar da ayyukan yi ga matasa musamman a arewacin kasar Ghana, inda ake fargabar masu jihaji na neman cin gajiyar rikicin kabilanci da rashin gamsuwar tattalin arziki a kasar. Duk da cewa har yanzu Ghana bata ba da rahoton wani hari da 'yan ta'adda suka kai a cikin kasar ba, matsalolin rashin tsaro a wasu kasashe da ke makotaka da ita na barazana ga tsaro na kasar. To kushin wannan taimako ta EU zai iya ƙarfafa tsaro a kasar? Wannan ne tambayar da Naima Umar Sanda Ahmad, mai sharhi kan harkan tsaro, inda yake cewa ƙwarai kuwa
zai taimaka kwarai. Domin in ka duba abin da ya fito Sahel can arewacin West Africa, wurin aka shuka itacen ta'adanci yanzu ya suro ina sauka zuwa waɗanda muke bacin teku kuma waɗannan kayan ina ganin alama zai taimaka kwarai sana waɗannan abubuwa samu shigowa ba gana kare ba abin da dai ya kama waɗanda muke Ghana, Togo, Benin da Nigeria.
Ghana tare da kasashe da ke makotaka da gabar tekun Gini na ci gaban fuskantar barazanar tsaro a yankin Sahel musamman bayan juyin mulki da aka yi a Burkina Faso da Niger inda gwamnatocin mulkin soja na kasashen suka bukaci janyewar sojojin Faransa daga kasashensu. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
Madalla a gaida Hamza Adam. To daga Ghana yanzu kuma sai Najeriya. Idan masu sauraro basu manta ba a shirin mu na ɗazu da rana, mun kawo muku hira da masanin harkokin tattalin arziki Dr. Abdulrahman Adamu Fantami, wanda yayi bayani akan dalilan da suka haddasa faduwar darajar naira. A ci gaban hirarsa da Haruna Shehu Maraban Jos, Dr. Fantami ya bayyana cewa dogaron da Najeriya ke yi kan kayan waje ba tare da tana fitar da nata kayan ba sosai ya ƙara tsananta lamarin.
Abu na biyu shi kuma shine mu kasar mu ta Najeriya importin muke mu kuma ba ma exporting. Exporting shine kai ma idan kai misali yanzu muna fitar da crude oil sai mu shigo da refined oil. So wanda mutane da dama suna cewa ai ba ne ba daidai bane ba haka ya kamata ba saboda ba mu da refineries. To amma hakan fa dama ne. Misali yanzu abubuwan da muke shigo da su na baka misali muna shigo da tufafi. Muna fitar da auduga. Muna shigo da takalma, muna fitar da animal skin da ake takalma da shi. So in ka duba sai ka cewa abubuwan da muke shigo da shi yafi abubuwan da muke fita da shi yawa. Haka ne misali zan nuna maka cewa idan ka kalu idan ka je Lagos za ka duba cewa containers din da suke shigo Najeriya kashi 92 a cikin 100 92% suna barin Najeriya empty ba abin da suke daurawa. Ba za ka je China ka ga haka ba. Ba za ka je sauran kasashen duniya Vietnam ba za ka je ko ina su Bangladesh ba za ka je daga wannan abu ba Brazil ba za ka je daga wannan abu ba. So amma mu a Najeriya saboda kullum sai da aita kawo mana mu ba ma fitar da shi. An hakan yana faruwa ne saboda the level of complexity. Ina ba ta misali sai ka gani cewa idan kana so za ka fidda 1000 tons o kuma menene on average zaka fitar da shi kana da wanda zai tsaya maybe a India kana da wanda zaka yi masa a China a kalla fa sai ka kashe dala 35 kafin ka fita. But idan ka je Cote d'Ivoire da naira dala 3800 zaka fitar da container ka kai duk inda kake so. So yanzu misali kana da wata maybe wanda zaka sai kayan ka a China kuma all things being equal quality abin da zaka fitar da shi duk ɗaya ne mukaddara mu shi kawo auduga. Auduga sai ce sai kace kana da auduga a Najeriya sai ya ce wai yana da auduga a Ghana wani ya ce yana da auduga a Cote d'Ivoire wani ya ce yana da auduga a Cameroon saboda complexity din mu zaka samu cewa shi wanda zai fitar da container sai ya kashe a kalla dala 35,000 a can kuma wani ya kashe dala 4,000 kaga kenan za su sami kayan da sauki a hannun yan sauran kasashe compared to saya a Najeriya. So wannan yana daga cikin abu. Amma inda a ce an sauwaje abun kowa in yana so zai fitar da abun da yake so duk mun ka gani zaka fitar a kasashen waje ka je ka fitar ka sayar musu idan ka je ka fitar kam in sun baka kuɗin me za su baka ba dola ba kaga ka dawo da dola cikin economy din so wannan zai sauwaje.
A gaida Haruna Shehu Maraban Jos da yayi wannan hirar. To yanzu kuma za mu sake waiwayar rahoton mu na musamman da Mustafa Nasiru Batsari ya hada mana akan batun sauyin yanayi.
A Najeriya matsalar kwararowar hamada da kuma gurɓacewar yanayi na ci gaba da ɗaukar hankalin masana tare da lalubo hanyar shawo kan lamarin ƙarancin makamashin iskar gas domin yin girkin dafa abinci da ke haddasa saran itatuwa da makunar daji na ɗaya daga cikin manyan dalilai da ke haddasa kwararar hamadar da kuma gurɓacewar yanayin. Matsalar da a yanzu ta kusan mamaye yankin arewacin Najeriya al'amarin da masana suka ce dole fa sai an yi da gaske idan har ana buƙatar shawo kan wannan matsala cikin hanzari. A wani babban taro da gwamnatin jihar Niger ta shirya a cikin makon da ya gabata da nufin hada hancin duk wasu masu ruwa da tsaki akan yanayi da gurbacewar muhalli da aka yi ma lakabi da Green Economic Summit. An tabo batutuwa da dama da ke kara zaburarwa akan yaki da gurbacewar muhallin da kuma dakile hanyar kwararowar hamadar. Alhaji Umar Muhammad Bago shine gwamnan jihar Niger, ya ce dole ne sai an hada hannu domin cimma nasarar da ake bukata. Sannan ya kara da cewa,
let me thank the traditional institutions for their input in this realm. You have been doing well. We need to preserve and control the menace of bush burning.
Yace dole ne in yi godiya ga sarakunan gargajiya akan gagarumar gudunmuwar da suke bayarwa wajen yaki da muguwar dabi'an nan ta kona daji. Masana harkokin dokokin kasa dai sun ce ai dole sai an samar da dokoki daga majalisun dokoki na jihohi, musamman na yankin arewacin Najeriya, da za su karfafa dokar hana sare itatuwa da kuma kunar dajin.
Furthermore, we have extended invitation to the representatives of local communities to share their indigenous.
Shugaban majalisar dokoki na jihar Niger, wanda kuma masanin dokokin kasa ne Barista Abdulmalik Sarkin Daji, ya ce za su ba da haɗin kai domin kuwa ma tuna har sun fara ɗaukar mataki.
Tun kafin ma wannan taron mu riga mu umurci Sheikh Clark ya duba ya gani a cikin dokokin da aka riga aka yi akwai doka da ya shafi wannan, idan babu shi za mu zo da sabon doka da zai tabbatar da kare mutuncin itace, shuke-shuke da daji da sauransu.
Amma Mr. Speaker, so da yawa za a kirkiro irin wannan abubuwa, amma a ƙarshe za ka ga ba sa samun goyon baya ko kuma a tsare mutuncin abubuwan da aka yi. Ya za ku tabbatar da abin nan ya doka?
Wannan karo zai tabbato, saboda in ka lura za ga ministan gonaki, abinci da sauransu dan jihar Niger ne. To kuma in ya bari wannan abun ya samu matsala, to ina ganin shine mutum na farko da zamu fara ganin lahi. Kuma dubi da yanda yake dan kasa ne, na tabbatar da zai yi abin da ya dace akan ganin an tabbatar da wannan abun insha Allah. Gwamna na iya kokarin shi wajen ganin an sha kan matsalan tsaro, kuma Allah ya dawo mu za su tabbata haka ba. Tunda Allah ya bamu dama za mu ci gaba da kokari mu tabbatar da jama'a sun zauna lafiya, domin wannan kuduri da muka dauko a kansu a amfana da shi insha Allah.
Gwamnan jihar Borno da yazo nan jihar Niger akan wannan taro, ya ce taron ya bi sahun duniya ne na yaki da gurbacewar muhalli.
Kowa ya san cewa a duniya yanzu abin da yana gabanmu shine abin da ana cewa a Turanci carbon emission, wato yin amfani da mai na yanzu, wato man fetur, gas da makamantansu. Zai iya kawo abubuwa da yawa, har abubuwa da yana faruwa a duniya yanzu kana gani, za a ce flooding, an yi ambaliya da makamantansu nan duka yana ciki. Kuma ka san yadda ana kwararon hamada, so yannan abin da aka yi yau a nan gari mai tarihi shine zai sa mutane su dinga amfani da abubuwa da ba amfani da su man fetur, don saboda su moto su ai amfani da hasken rana a samu wuta. Muddin an yi wannan amfani zai rage amfani da man fetur, banda kudin da yake ciki ga kuma amfanin da yake ciki, don saboda kare bata mana climate namu.
Excellency, akwai wata hikima da kai a Maiduguri wadda kake so ita jihar Niger ta yi koyi don a samu nasara?
Alhamdulillah, muna tare. Kowane abubuwan akwai nasara, shi ma zai gaya mini ma zan gaya mishi.
To gwamnatin Najeriya dai ta ce ta yi maraba da wannan tsari da gwamnatin jihar Niger ta dauka, kuma ma tana maraba da duk wata jiha da ta dauki irin wannan mataki. Wakilin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a wannan taro, ministan kasa a ma'aikatar gona ta Najeriya Aliyu Sabi Abdullahi, ya ce ko baya ga magance matsalar kwararowar hamadar, lamarin zai taimaka wajen rage samun ambaliyar ruwa da ke haddasa tafka asarar dukiya har ma da rayukan jama'a.
Mahimmancin sa dai shine watan mai girma gwamnan Niger Right Honorable Umar Bago yana son ya kawo ko kuma ya karkato hankalin mutane zuwa ga lura da abubuwan da ya kamata kasa ta yi don ta daina watan gurbata wata ita yanayin muhallin zaman mutane. Yau muna ganin watan ambaliyar ruwa ko kuma muji yanayi yayi zafi, mutane suna jin zafi fiye da yadda ya kamata. To wannan ya zo ne bisa nazari da tura suka yi da masara kai cewa akwai abin da ke kawo haka. So yana so ya mai da hankali akan yanda za a yi dai a bar bata al'amari, ana yanke itatuwa ba a gaida ba dalili, a mai da hankalin mutane wurin abubuwan da zai kawo canji.
tuni dai masu fafutukar yaki da gurbacewar muhalli suka nuna jin dadi akan shirye irin wannan taro. Ambassador Richard Abubakar Umar na ɗaya daga cikin su ya ce suna cike da farin ciki.
Ai, abin farin ciki ne gare mu masu gwagwarmayar muhalli a Afrika kuma da duk duniya. Mun san cewa yau mun dawo gida, kuma a gida cikin gidanmu muna hada wannan taron na Climate Summit. Abu ne da duk duniya ake yi, abu ne da duk duniya take cewa yanzu ya kamata mu kula da muhallinmu. Dalili shi ne itatuwanmu kamar Niger yanzu nan ita ne babban jiha a gabaɗayan Nigeria mai kada itatuwa da kuma mai manufacturing charcoal. Kuma Nigeria ita ne ɗaya a duniya mai kada itatuwa tana itatuwan dafa abinci da shi. So kaga abin tashi hankali ne. Sai yanzu nan da gwamnan Niger ya ɗauki abin kai tsaye ya ce shi yana so ya kawo seti. Kuma Niger kuma tana da ababai da dama da ta yi da ita ba ta sani ba cewa ta riga ta yi, kamar maganar solar a duk Nigeria ba jihar da ta yi investing a solar energy kamar Niger. Muna da ƙauyuka guda 7 da ba su kan wutar lantarki suna solar ne. Akwai kamfanika daban-daban. Kuma shekarar da ta wuce jihar Niger ta ba gidaje 500 solar da suke ta biya kamar wutar lantarki duk Nigeria. Ban taɓa da kuwa West Africa akwai jihar da ta yi wannan a cikin mutum ba. So kaga mu da muke tahe-tahe muna zuwa Afirka, muna zuwa Majalisar Ɗinkin Duniya, mu muna research mun san da wannan. So mu kuma abin farin ciki ne a ce jihanka da kai kake gwagwarmaya ma a yi ta zo kuma ta ce za ta ƙara ƙarfin yi.
Amma ya za a yi abin ya ɗore har a ci moriyar shi yadda ake.
Abu biyu ne, shaura na ma gwamnatin jihar Niger shi ne biyu, su shirya su kafa ma kansu abin da ake kira Climate Investment Plan. In sun kafa Climate Investment Plan, abin da Lagos State ta yi kenan last year da muke Sharm el-Sheikh a can Egypt ta samu 100 million euros investment akan climate change. So mu ma mu yi tanadi mu duba inda za mu kawo kamfaninkan duniya su zo su kawo kuɗaɗensu su zuba mana a jiha ta bankasa.
Fata dai kwalliya ta biya kuɗin sabulu ta yadda za a samu nasara yaƙi da shigowar hamadar da kuma gurɓacewar muhallin. Mustapha Nasir Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasir Batsari, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice. Kashin mako nan ne za ta gada gudanar da Naliza a kasar Jamhuriyar Kamaru bayan tsawon lokacin da 'yan wasan suka samu kasancewa ana cece kuce tsakanin shugaban hukumar kwallon kafa FINCAFU na kasar Jamhuriyar Kamaru Samuel Eto'o da takwarorinsa shugabannin kula-kula din na kasar na Elite 1 da Elite 2. Yanzu dai an daidaita rikicin an da ake ganin cewar za a fara gudanar da gasar domin ganin yadda za a samu waɗanda suke taka leda a ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Da muka koma ta ɓangaren damben zamani kuma ɗan ƙasar Jamhuriyar Kamaru Francis Ganu ya kara ne da takwaransa ɗan damben duniya Fori Tyson wanda suka yi zagaye 10 a tsakaninsu, amma Tyson shi ne ya samu nasara akan ɗan ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai dai masu sha'awan damben zamani na ƙasar Kamaru sun tofa albarkacin bakinsu an da shi ganin cewa ba a yi musu daidai ba ga abin da suke faɗi a yayin da muke tattaunawa da su.
Ina tare da Alhaji Awal wanda yake goyon bayan naushi da aka yi a ƙasar Saudiya wanda Ganu suka kara da shi da Tyson. Me za ka faɗa akan naushin da ya faru a ƙasar Saudiya na manyan 'yan damben duniya?
Assalamu alaikum. Mala Awal, ai naushi in dai duk wanda ya ga naushi da ɗan Kamaru Ganu ya yi ya san cewa wannan naushi gaskiya turan da su dai sun yi abin da suka ga dama ne, amma ai kowa ya ga cewa shadda Ganu ya kai shi ƙasa. Wallahi shadda ya kai shi ƙasa da ya sauka ƙasa shi da kansa shadda ya yi ce ɗi wato ya yaba Ganu a wajen. Amma kuma shi albitra doro shi ya tare da ya gama da shi to kaji.
To wannan kambu da aka bawa shi takwaran Ganu ya kake ganin wannan kambun da aka bashi ya cancanta?
A'a, kambu ai nashi ne ayi. ai kan wai nashi da ai ba wai an bashi kan mu bane saboda wai ko yayi duka a'a kan mu nashi ne wannan wasan hadawa akai don kan mu ai da ce an sa goni abu duk babu wani abin da aka sa hada akai ai shi yasa dalilin da yasa abin da yasa kuma turawa suka murda saboda sun ga cewa yana da wani daushi gaba to abin da yasa ke dan kar a nuna emiliation sa suka dan ce ya shige galu da puwar daya ai da sun sa ba puwar biyu da duniya sun fito da abin bai dadi ba yi
abin da zan iya faɗi shine ka san abin da za mu iya cewa za mu yi duk yanda ba Afrika ya yi abu zura ba su taɓa yadda ba wannan wanda aka dokan nan aka ce shi ya yi duka kowa duniya ya sanya da ku an ce gano ba zai kai rum biyar ba she gashi ya kai goman kuma da wala kantashi idan ka duba hoton su za ka ga fiskan wancan ya lalace amma za ka ga gano fiskan shi bai lalace ba menene ya saboda wannan baturen ofore din nan ina da wani komba gaba wanda da an yadda ya ci gano ya ci da ba zai yi wannan ba matsalan mafiya ne kaman da turawa suka saba
sai kuma mu koma ta bangaren daukan kofin nan na Ballon d'Or na shekarar 2023 yanzu dai ta bangaren mata wanda ta zanto zakara a faɗin duniya ita ce Aitana Bonmati yar ƙasar Spain wanda yake ita ce ta nuna rawar gani a yayin da suka ɗauki kofin duniya na bangaren mata Lionel Messi shi kuma shi ne wanda ya ɗauki Ballon d'Or din na shekarar 2023 nan karo na takwas kenan da yake daukan wannan kofin shi ma kasarsa Argentina su ne suka dauki kofin duniya tare da Lionel Messi da mama hawar garba manyan Amurka daga kasar Cameroon
a gaida Muhammad Awal Garba to yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice
Yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden za su tashi zuwa Lewiston a jihar Maine domin ganawa da iyalan mutane 18 da aka kashe su a cikin harbin kan mai uwa da wabi a ranar 25 ga watan Oktoba. Shugaba Biden na iya kokarin sa don ganin kawo karshen yawan tashin hankalin harbe-harbe wanda ke addabar al'umma. Kane ya kira ga majalisar dokoki da ta yi wata doka mai cike da hikima ta rike bindiga inji Stephanie Feldman. Shugaban sashen yaki da tashin hankalin bindiga a fadar White House yana faɗa a wata sanarwa. Yau Juma'a sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa Isra'ila yayin da sojoji suka killace birnin Gaza. Ana sa ran babban jami'in diplomasiyyar na Amurka zai matsa wa gwamnatin Isra'ila lamba ta tsagaita bude wuta domin isar da kayan jin kai a yankin. Blinken ya gana da Prime Minister Isra'ila da wasu jami'an majalisar zartarwarsa a yau Juma'a. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Alhamis a jawabinsa na wuni cewa yana godewa Amurka game da wasu sabbin takunkumai masu tsauri da ta dora a kan sama da kamfanonin Russia 220 da suke da hannu a yakin. Haji Alhamis ne Amurka ta dora takunkumi a kan sama da mutane 100 da kamfanoni daga kasashen China, Turkiya da hadaddiyar daular Larabawa da suke taimakawa Russia wurin bata kayan aiki da makamai da kai mamaya a kan Ukraine. Wata gobara da ta tashi a wata cibiyar jinyar masu shaye-shaye a arewacin kasar Iran ya kashe akalla mutane 27 a cewar ma'aikatan labaran kasar. Mutane 12 ne dai suka jikata a wannan wutar da ta tashi yau Juma'a a lardin Gilan. Sai dai nan da nan ba iya gano musababin tashin gobarar ba. Hukumomi sun ce ana nan ana gudanar da bincike a kai.
Kamar sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Bakiri da ya karanto labaran duniya da Fiona Wamai nan dudu da ta hada shirin da bada umarni da ma injiniyan Rob McLean, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.